إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايخت أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا أولا مسلاتي مسلاتي كيرو لكيرو تكين قلن كتنا أولا سافيا بالبركة تلا ربا يو أشرن با تقوس جوات الربيع الأول هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدوه ليلة أليه أدوه لثلاثين لتقوس وأنكم أيكي ليلة أشرن لتقوس جوات شابيو ميلالية الهمي لشاشدة أولا مجلسي وأن مكي كرن تلتا فنمي سنا حسن المسلم وأن يكون شاء الدؤوئي لأذكار نا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناسبه بي لمنه وأنا شين درس منا مسلم لأكو نوانا للتابي نقوم دام تاشي الدعاء نجي من قال هكا نكو كفارة المجلس كفارة المجلس كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كفارة المجلس هي كفارة مجلسي. مجلسي شيني قلنا وسوزا سوزونا ستتونا كوسي هيرا شيني كفارة مجلس. في مجلس أكينا هيرا ذكي شكا شافر عيوة شكا شافر كازوان شكا شافر نشاء أنتر وابون أبنون في مجلس أكينا أما تنقل لنا كما إلو من مجلس ومكران كان ذا شكا أي كراتو ومسلاتي ذا زونا لا يعني سلا متانس زونا سنا أما تنقل لنا أنا كنش مجلس wanda mutun ya zauna a wani guri inda ake zama zo tashi to akwai abin da sunna ta zo da shi wanda zai ambata domin ya zama masa kafara. Inda yake nufi kafara shine tankare masa wani abu na kurakuransa, wasu ne fukukansa wanda zai yi ya aikata a wani guri bai ma san yayi ba, yana iya aikata laifi ta fuskar gazawa. Wato akwai abin da ya kamata a ce a wannan zaman yayi, amma saboda gajiyawa ta dan adam har ya gama zaman sa ya tashi bai yi ba, musamman abin da ya danganci ambaton Allah. Kuma wanda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam baya zama guri ya tashi ba tare da istighfari da yawa ba, su surai to 70 wasu to 100. To kaga yana da kyau kenan a ce idan ka zauna a ce ka yi samu yin irin wannan istighfari da tuba zuwa ga Allah, to gazawar ka samu wannan din shi ba wani abu ne da kana neman Allah subhanahu wataala ya kankare maka wannan gajiyawar taka. Ko kuma ya kasance idan guri ne da ake tattaunawa ko ake hira, za a iya faɗar wasu maganganu waɗanda ba daidai suke ba, wanda a ciki mutum na iya faɗa ma cikin fushin Allah a kan wasu, ko dai shi ya faɗa ko a faɗa yana gurin. Idan aka faɗa yana gurin kuma ba inkari ya yi ba, kaga shi kansa kamar ya yi ne. Irin wannan kafara shi ne Ubangiji subhanahu wataala ya kankare wa mutum wannan abubuwan da za su iya kasancewa a irin wannan zama. Saboda kaga ashe faɗar wannan ɗin abu ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske, a duk sanda mutum ya zauna wani majalisi ya zo tashi daga wani majalisi to ya faɗi wannan. ya kawo mana du'ar da ta zo a cikin littafin sunan Abu Dawud ya rawaito ta Tirmidhi Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra da rawaito ta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أتطلق يا تبت غريك سبحانك اللهم أتطلق يا تبت غريك يا الله وبحمدك تارد بولي مكة وتارد يمنك أشهد أن لا إله إلا أنت ناشي داباب أبو موتادك استياسيكي استغفرك انا نيمن غفرك واتوب اليك كما انا توبا زوا غريكا to kaga wannan addu'a wannan hadisi Abu Hurairah da yayin tushi da wadin sa daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam aya tabbata daga nan Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba zama a wata majalisa ba ko ya karanta Qur'ani ko yayi salati ko yayi sallah face yayi wannan ya rufe da wannan kalmomi kaga ashe majalisi ba wai ya taƙaita ne a gurin hira kawai da duniya ba hatta gurin da zai kasance guri ne da za a yi abin kirki kamar irin wannan majalisin ne da za a bace Allah za a bace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a yi wa juna nasiha cewa majalisi ne da ya shiga ƙarƙashin wannan kafaratul majlis ba ana nufin majalisar majalisa aka ce majalisa ai mun je majalisa ka san Bahaushe ya ce majalisa to guri ne za a je kawai a yi ta hirar duniya to a nan ba kawai wannan ake nufi ba ita wannan majalisa dama dole ta shigo wannan da kake ganin ta ta farko dole ta shigo dama wani guri da a yi ta maganganu irin wannan da suka zo baki amma wannan majalisar tana ciki ita ma majalisar ambatan Allah majalisar karatun alqur'ani ko masallaci da aka zauna akai sallah aka zauna dan lokaci daga baya mutum ya zo tashi duk ya shigo shi sai wala sallah salata illa khatama bidalika sai da cike da wannan da irin wannan addu'a za mu ga addu'a ce da ta kunshi yabon Allah subhanahu wataala sannan kuma da yi masa kirari da sallama masa da uluhiyarsa sannan kuma daga nan ta kunshi neman gafarar ubangiji da tuba zuwa gare shi subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka tsarkake ka ya allah tsarkake ka daga dukkan wani abin da yake tawaya ne daga dukkan wani abin da bai dace a sifanta ka da shi ba wanda ya kunshi na kasa ya kunshi aibin ya kunshi ci baya da gajiyawa ka tsarkaka daga dukkan komai sifofin kamala sun tabbata gare ka kai ka fi cancanta su sama da kowa shine ma'ana subhanak subhanaka allahumma wa bihamdika tare da yabanka wato tare da ambatanka da dukkan wani abin da yake nau'i ne dangi ne na yabo duk wani abin da harshe zai furta na yabo ga wani to kai ka fi cancanta da wannan yabon saboda haka dukkan wani nau'in yabo naka ne sannan ce ashhadu an la ilaha illa anta wannan shaidawa ne da uluhiyar ubangiji tabbatar da tauhidi ne na uluhiya cewa na yadda na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai kai kadai ne wanda ka cancanci a bauta maka dukkan wani wanda ake bautawa ba kai ba to ba gaskiya ba ne astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka ina neman gafararka to ina neman ka gafarta min zunuban da nayi wanda ban ma san da su ba ita gafara ta kan zo musamman idan aka hada ta da kalmar tuba nan zamu ga sun zo su bin gafara da tuba to gafara tana nufin Allah subhanahu wataala ya sitirce maka ya rufe maka laifukan da kai baka ma san kai ba ko kai kama manta kai ballantana ka nemi yafiyarsa ranar gobe kiyama Ubangiji subhanahu wataala ya sanya ka cikin sitarsa, kare tona ma asiri akan wannan laifuka, shine ma'anar gafara. Kalmar gafara daga gafara ne, gafara tana nufin satara, ka rufe abu ka lullube shi ka ɓoye shi, shine ma'anar istighfari, ce astaghfirullah, kana neman Ubangiji ya kankare maka ko ya rufe maka laifukanka waɗanda kai ko dai ka san kai ka manta ko ma baka san kai ba saboda rashin sani ko sha'afa ko wani abu irin wannan. Tuba kuma shine neman Allah subhanahu wataala ya yafe maka wani laifinka da yanzu ka san da shi, ka san kana yi, Allah ya yafe maka shi da sunan da niyyar ba za ka sake komawa kanka, shine ma'anar tuba. Ce ya tuba zuwa ga Allah, ana nufin abinda ya san yana yi mara kyau ya daina, ka nemi Allah subhanahu wataala ya yafe masa na baya, kuma ya yi wa Allah alkawarin cewa daga lokacin ba zai sake komawa ba, kuma ya zan alkawarin nan daga zuciyar shi, ba wai alkawari ne da fatar baki kadai ba. To wanda yasa ake kira tuba, saboda dan adam yana buƙatar duka biyu, yana buƙatar istighfari, yana buƙatar tuba. Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'al hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla. Saboda tuba zuwa ga Allah shi zai sa dan adam ya samu kyakkyawar rayuwa a duniya. Wato istighfari da tuba shi ya sa dan adam ya samu kyakkyawar rayuwa a duniya har zuwa mutuwarsa, sannan kuma a lahira ya samu abinda Allah ya tanadar masa na falalarsa, ita ce aljanna. Shi ya sa Allah ya ce wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, wato ku nemi gafarar Ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi. Kaga waɗannan abubuwa guda biyu nan ba Allah ya haɗa su, wa astaghfiru rabbakum shi ne astaghfiruka din, thumma tubu ilayhi shi ne wa tubu ilayhi. Ku nemi gafarar Ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, zai je da ku daɗi, zai je da ku wato rayuwa mai daɗi, ita ce rayuwar duniya. Wato Ubangiji subhanahu wataala ya san ya gyara maka zuciya ka rayu cikin ni'ima da kwanciyar hankali da nutsuwa a duniya, ya baka abinda rayuwarka za ta yi daɗi a nan duniya, shi ne yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, har zuwa mutuwarka. Sannan wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla, duk wani mai kuma falala wato mai wani aikin lada, to aka je kuma lahira Ubangiji ya bashi gwargwadon aikinsa, kowa Allah ya masa sakayya da falalarsa. Ce falala abinda za a yi maka fiye da yadda kai, shi ne falala, a ƙara maka fiye da yadda kai, a baka abinda ma baka cancanta ba, aikinka ba zai kai ka ba. To kaga abinda Ubangiji subhanahu wataala ya alakanta waɗannan samun waɗannan abubuwa da shi, shi ne su ne waɗannan sigifari da tuba. Nabi Salih cewa ya qawmi istaghfiru rabbakum, annabi Hud cewa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. To ya qawmi, ya ku mutane nan, ya qawmi istaghfiru rabbakum, ku nemi gafarar Ubangijinku, thumma tubu ilayhi, sannan ku tuba zuwa gare shi, yace sannan ku nemi gafarar Ubangijinku, sannan ku tuba zuwa gare shi. Ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu, saboda wasu abubuwa ne waɗanda ɗan adam yake buƙatar su. To shi yasa ake so mutum ya zauna ya faɗe su. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna guri ya kace Allahumma ighfirli wa tub alayya, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Sai kuma addu'a liman qala ghafara Allahu laka, yace addu'a ga wanda zai ce Allah ya gafarta maka, sai ce walaka, kai ma haka. Wato idan mutum zai maka addu'a, misali ce Allah ya maka gafara, Allah ya gafarta maka, ko Allah ya yafe maka, to kai ma sai ka mayar masa kwatankwacin yadda ya maka, kai ma kamar haka. to anan ya kawo hadisin yana nufin hadisin Abdullah bin Sarj kamar yadda ya fada yayi ishara zuwa ga Musnad Imam Ahmad da Sunan Nasa'i ko kuma Amal al-Yawm wal-Layla na Nasa'i a hadisin Abdullah bin Sarj yana cikin sayyid Muslim Muslim ya rawaito shi ya kamata nuna sayyid Muslim ba Tirmidhi kadai ba kamata ya fara ambatan sahih Muslim yana cikin sayyid Muslim hadisin Asim al-Ahwal ne shine ya ji daga Abdullah ibn Sarj wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama mutumin Madina قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريا عاصم ابن عبد الله كمين لكشك موسى الإمام أحمد لو ننسى يا تنبي شي وانا صحاب عبد الله بن سرج شي عاصم با صحابي بني تابعين سيك تنبير عبد الله بن سرج ويبقى كاتب وقنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكي لشي ناقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa akaltu ma'ahu khubzan wa lahma ko muka ci burasa da nama tare da shi aw qala faridan ko yace muka ci fatan nama qala sai shi asim yake kara tambayar shi wannan sahaba abdullahi ibn sarj fa qultu lahu astaghfara laka rasulullah wa astaghfara laka annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya nema maka gafara da ka ganshi yayi maka addu'ar neman gafara sai yace da shi na'am walaka ya mun addu'a hadda kai sai ya karanta fadar Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafarar zanubinka Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ka nemi gafarar zanubinka ka newawa ka nema ga mu'minai da maza da mata gafarar zanubinsu idan muka dubi wannan hadisi sai mu ga babu abin da shi ne littafin yake barin ya kafa hujja da shi a ciki hadisin labari ne na farko shi Asim yake tambayar wannan sahabi ka taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ganshi har mun ci abinci tare da shi sai ya saka tambaye shi ya nema maka gafarar Allah yace ya nema mun kai ba ya nema maka an yadda abin ya kasance to ya nema mun kai ma ya nema maka me yake nufi saboda Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta ayar saboda Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni cewa ka nema wa kanka gafara ka nema wa mu'minai ka nema wa mu'minai maza da mata bai wa Allah ya bashi umarni ya kiyaye an fahimta saboda ka yace har kai ma'ana wannan ayar da ta sauka ta umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ko ya nemi gafara ga zunubin sa da na mu'minai da na maza da mata yayi kuma duk wani mu'mini namiji ko mace ya shiga ciki saboda ka kun ga shi babu maganar a nan ba magana cewa shi wani ne ya yi wani addu'a yadda shi abin ya zo masa cewa kamar shi Asim ya tambaye wannan sahabin yayi masa nema masa gafara yace masa Allah ya gafarta maka shi ma yace kai ma kamar haka ba wannan gaba daya a cikin hadisin saboda haka hadisin ba zai zama ba mahallin shahid a ci kwata kwata an fahimta so kawo hadisin da wannan adam ba kuskure ne zahir kuskure ne mabayyani akwai hadisai waɗanda suke amma wato gamammu ne za su kunshi wannan za su kunshi abubuwa da yawa kamar babin da ya na gaba addu'a liman sana'a laka ma'rufa addu'a ga wanda ya maka abin kirki kai addu'a ga wanda ya maka abin kirki kuma da zai maka ya ce maka Allah ya yafe maka ya maka abin kirki shi kana yi masa addu'a kai ma ka mayar masa kwatankwacin abin da ya yi maka saka zai wannan babin wato wannan ma'ana za ka iya shiga karkashin wannan babin amma hadisin da ya kawo da yadda ya fahimce shi bis kuskure ne kwata-kwata ba addu'a ce aka yi ma wani ba wani ce walaka wancan yana tambaya ne annabi ya maka addu'a ce ya mun kai ma ya maka saboda Allah ya ce ya nema mana gafara mun san kuma tunda Allah ya sa shi ya yi mana kuma insha Allah duk muna nan mu ma muna ciki duk muna ciki ya ce li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat mu'minai maza da mata ba wai sai na zamaninsa ba shi yasa yace har hadda kai shi wanda aka ce hadda kai din ai ba sahabi bane tabi'i ne ce hadda kai tunda kai ba mu'mini ne kuma Allah yace annabi ka nema wa mu'mini gafara kaka kai ma ka shiga ciki ya kuma nema mana gafara to kaga babu abin da ake gurin ayi hujja da shi a rasul wannan babin gaba daya da kuskure ne ba ba dai zai kafa hujja da hadisin ba sai addu'a liman sana'a ilayka ma'rufan addu'a ga wanda yayi maka abin kirki to yayi maka wani abin kirki kyautata maka sai masa addu'a mutumin da yayi mutum abin kirki akwai mutumin da in yayi maka kyauta sai ba za ka yi masa kyauta fiye da mata shi ya maka kyauta kai in ka tashi sai ka masa fiye da tashi ko alal aqalla ka bayar masa kwatankwacin yadda yayi maka akwai wanda in ya maka abin kirki ya maka kyauta ba za ka iya zuwa kai kai masa kyauta saboda shi ya fi karfin wata kyauta da za ka kai masa ban mutum ne yana da abin duniya kai kuma ga kanan kana nan ga kanan dai ba gaira ba dalili haka dai to ya kirawo ka ya dan taimaka maka kaga ai kai ba za ka zo ka ce a kira maka shi za ka kai maka to irin wannan sai dai kai masa addu'a kawai to wannan addu'a ce bai isa bai ce ta yi kaɗan dai ka ce da shi da zaka Allahu khairan ka gama masa komai shi yasa hadisin ya ka hadisin Usama ibn Zaid wanda Imam Tirmidhi da Nasa'i da cikin Sunan al-Kubra ko Amr Yawm al-Layla da Ibn Hibban da Al-Baihaqi a cikin littafin Shu'abul Iman da Da'awatul Kabir sun rawaito wannan hadisi ta hanyar shi Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sana'a man suni'a ilayhi ma'ruf fa qala li sahibihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana man suni'a ilayhi ma'ruf wanda duk aka yi masa abin kirki fa qala li sahibihi yace ma wanda yayi masa abin kirki din jazakallahu khairan Allah yayi maka ya saka maka da mafi abin da alkhairi ko mafi alkhairin abin da kai faqad ablagha fi thana to ya kai matuƙa wajen yabo ko yabawa ya kai matuƙa wajen yabawa abin da aka yi masa wani hadisi kamar da muka ce ya zo a hadisin Usama akwai ruwaya da ta zo ta wani hadisi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda yana cikin Musnad Abd ibn Humayd da Musannaf na Ibn Abi Shayba da littafin Al-Mu'jam As-Saghir na Tabarani da Sharh As-Sunnah na Baghawi kwa hadithi na Aisha radiyallahu ta'ala anha ya man ata ilayhi man utiya ilayhi ma'ruf falyukafi bihi wanda duk aka yi masa abin alheri to ya mai da tukuici mai da tukuici kai ma ka yi mutum alheri kamar yadda ya maka shine ma'anar falyukafi bihi wa man lam yastati wanda ba zai iya ba saboda ba shi da abin da zai mayar shi na wannan abin na tukuici ba zai iya mayar masa da abin da ya masa ba ko kuma saboda shi wanda ya yi kyautar ya fi ƙarfin shi ma a ce za a je a masa wani abu ba abin da za a bilge shi shi ne wallan ya sauƙi faliyar kurhu to ya ambace shi mai ambace shi da alkhairi fa man zakarahu faqad shakara to da duk zai ambaci wanda ya kyautata masa da alkhairi to ya gode masa saboda ka yana daga cikin tamam wato kamalar godiya ga wanda ya kyautata maka kai masa kyakkyawar addu'a kai masa kyakkyawar addu'a a wata ruwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fad'u lahu hatta tara annakum qad kafa'tum ki ta masa addu'a har su ji cewa ko ba a ranku kun yi masa wani abu na tukuici addu'a to kana iya yi addu'a kuma kai ta maimaita addu'a har kai ma ka gamsu cewa kai masa wani abu na alkhairi to wannan yana daga cikin godewa Allah subhanahu wataala. Ka gode ma wanda Allah subhanahu wataala ya zama sila, ya sanya shi ya zama sila ce kar maka da wani alkhairin sa, ya zama sila ce ta ni'imtar da kai da wata ni'imar sa. An san duka wata ni'ima da mutum ya samu daga Allah take, kuma bi kun min ni'mati fa min Allah. To amma akwai abinda yake sila ne, ni'imar tunda ba sama za ta sauko kawai ta danta a cikin gidanta ba ko aljihunka, akwai wanda zai biyo da ita hannunsa. To saboda haka shi in ka gode masa, to yana daga cikin godiya da za ka yi wa Allah. Ga wanda ka gode wa Allah, shi Allah za ka gode masa, shi ma wannan za ka yi masa godiya, domin gode masa gode wa Allah ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah, man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Wanda ba zai gode wa mutane ba, ba zai gode wa Allah ba. Wanda za a yi masa alkhairi, ba wanda ma aka yi masa alkhairi sai bata rai, wai ba a ba shi yadda yake zato ba. Daga ba maganar yayi godiya, sai dai ma ya nisa ci kamar niwa da iya abinda zai banke nan kai wannan mutum, wannan mutum. Saboda ka gaba maganar masa addu'a, wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba. Wanda zai baka yafi wanda zai hana ka, da hanau gara mannau. Saboda haka wannan shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, jazakallahu khairan din nan, wato abin nan yabawa ce ba ƙanƙanuwa ba, yabawa ce ba ƙanƙanuwa ba, domin babu abinda shi wannan da ya yi alheri yake fata samun duniya da lahira sai alkhairi. Alkhairi yake fatan samun duniya da lahira. To idan kai masa wannan addu'a, kai roƙa masa wannan alkhairi, wa akai masa, akai wa kalmar khairan min tankiri, wato ta zo na kira. Tankiri yakan zo da ma'anar ta'zim, yakan zo da ma'anar ta'min, wato yakan zo da ma'anar girman abu. Wato Allah ya saka maka da alkhairi babba fiye da wanda ka yi. Yakan zo da ma'anar ta'min, wato ya saka maka da duk wani irin nau'in alkhairi. Duk wani alkhairi da yake alkhairi ne, Ubangiji ya maka sakayya da shi. Saboda haka ta fuska biyu a addu'ar ta kunshi alheri wanda yake ya fi ƙarfin wanda ka yi maka. Sannan kuma a nan bai taƙaita alkhairin duniya kaɗai ba, jazakallahu khairan aifi duniya wal akhirah, ya maka sakayya ta alkhairi a duniya, ya maka sakayya ta alkhairi a lahira, har ila yau sakayya ta alkhairi da ba ta taƙaita a kanka kai ɗaya ba. Duk wani abu wanda alkhairi zai shafe shi ka ji daɗi, ya shiga ciki ‘ya’yanka, zuriyarka da kowa. Allah ya saka maka da alkhairi, yana daga cikin alkhairi. Ubangiji subhanahu wataala ya baka dukiya mai amfani, yana daga cikin alkhairi. Ubangiji ya baka ‘ya’ya masu biyayya, yana daga cikin alkhairi. Ubangiji subhanahu wataala ya baka lafiya ta jiki, yana daga cikin alkhairi. Ya baka kwanciyar hankali, duk wani abu na alkhairi ya shiga ƙarƙashin khairan da aka yi tankirin sa, aka kawo shi na kira, ba a ce alkhaira ba. Kamar rabbana atina fid dunya hasanatan, hasanatan ba a ce alhasanata ba. Saboda kowane abu da zai shiga cikin ƙarƙashin kalmar hasana ya shiga cikin wannan addu'a. Saboda jazakallahu khairan, Allah ya maka sakayya da kowane irin nau'in alkhairi, kuma sannan ya girmama alkhairi. Sannan kuma alkhairin ba wanda ya taɓa ta duniya ba, a alkhairi da duniya, na duniya da lahira. Shi yasa Annabi ya ce faqad ablagha fi sana, wanda bai wannan addu'ar to yayi yabo, yabo da ya kai, ya kai wato ya kai matuƙa, sai ya yaba, yaba da ta kai matuƙa ƙwarai da gaske. Sai addu'a ta gaba, ma ya'simu Allahu bihi min ad-dajjal, abinda Allah zai tsare mutum da shi daga Dajjal. A Dajjal, kamar da muke kiransa Dajjal da Larabci Ad-Dajjal, Ad-Dajjal kalma ce da take siga ce ta mubalaga daga Dajjal. Dajjal kuma yana nufin ƙarya da yaudara da rufa'ibi da ha'inci da dabo, shi ne ma'anar Dajjal. jam'inta ana ta da jajila a ce an ji ta ne kawai daga wajen Imam Malik ko Al-Farid ya ce da an fa'in da dajjalu min ad-dajjalila amma abin da yazo a cikin hadisi ad-dajjalu sai ko fi ummati qariban min 30 dajjalu ko dajjali akai dajjalu shi ne jam'in sa amma an ji Imam Malik cikin magana sai ya ce dajjalila dajjal siga ce ta mubalaga wato wanda ya kai gaya ya kai makura ƙarshe wajen ƙarya da yaudara da rufa'idu dajjal yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya da za su bayyana yana daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama da za su bayyana kuma zai bayyana kafin bayyana annabi Isa alayhi salam babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko sai da ya gargadi al'ummar ta fitinar dajjal babu wani annabi tun daga ka annabi Nuhu alayhi salam da Allah ya aiko sai da ya gargadi al'ummar sa fitinar dajjal kaga shi maganar dajjal magana ce daddiya tun annabawan farko manzannin farko suka fara cewa akwai wanda zai fito dajjal kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ma min nabi illa wa qad anzara qawmahu fitnat ad-dajjal ko kuma ad-dajjal saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi yafi kowa cikin annabawan da suka gabace shi yafi su gargadin al'ummar sa dajjal saboda me saboda shi yazo Allah ya aiko shi dab da tashi alkiyama wadancan annabawa duk sun wuce bai dajjal din bai bayyana ba tun yana cikin alamomin tashin alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa bu'istu ana was-sa'ata kahatayn shi an aiko ni da ni tsakanina da al-kiyama kamar fa ashara bi sababati wa ibhamihi tazara da take tsakanin babban dan yatsa da wannan ba tazara to haka aka aiko ni dab da al-kiyama sauraka Annabi sallallahu alaihi wasallam ala aiko shi alama ce kamar da ya ambata yana daga cikin alamomin tashi alkiyama aiko ne haka an aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce take nuna alkiyama ta kusa tun da yana cikin alamomin tashin alkiyama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama na ya fi kowa cikin annabawa gargadin al'ummar sa game da fitinar dajjal da sharrin sa har sahabbai suke cewa in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana mana maganar dajjal yana tsoratar da mu har mukan tashi daga gurinsa muna zaton a bayan gidajenmu ma yana nan a laɗe saboda tsoro wani zai je gida yana rikici da ya dan motsi ya ɗauka ko dujjal ɗin da ya ba gashi nan ya fito da cewa a cikin bayanan annabi daga baya ya gaya musu cewa zai tara dai ko ina amma ba zai shiga Makka da Madina ba Allah zai aje mala'iku da za su yi gadin Makka da Madina babu inda ƙafarsa ba za ta taka a duniya ba zai kwana 40 kwana 40 zai yi a duniya gaba daya amma annabi ya ce yau mun ka sana ranar farko za ta zama kamar shekara to kamar wata 12 ce rana ta biyu ka shahar rana ta biyu kuma za ta zama kamar wata to kamar kwana 30 rana ta uku kuma ka usbu kamar sati daya kwana 7 rana ta hudu kuma sauran ranakun kuma kamar sauran ranakun har sahabbai suka tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ya za mu yi sallah ce yau mun kasana ya za yi sallah yau mun kasana annabi ya ce za ku kaddara ni kawai duk kuna da agogo a wancan lokacin ba agogo yanzu akwai agogo ai ko ba ka ga a zamanin agogon zai bayyana sai annabi ya ce ku kaddara mata to kaga mu yanzu Allah da ya kiyaye ba a zamanin mu zai bayyana in ya bayyana kaddara wa kawai za a yi ai ba wanda zai fatan dujjal ya bayyana yana nan ai masifa ce to sai ku kaddara cewa ai karfe kaza zuwa kaza yawanci ake sallah a zahar sai ku tashi ku ya asar sai ku tashi ku haka za ku yi ta yi saboda zai kara da duniya zai zo da fitintinu daban-daban kuma yana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai zo da fitinu yana yin wasu ayyuka da ɗan adam da ruɗe rikici ce wa sama ta yi sama ta yi ruwa ta yi ruwa ce kasa ta yi ta fitar da tsirinta ta fitar da tsirinta sa a kamo mutum da ransa a raba shi biyu kamar katako sannan kuma ya ce tashi ya tashi da ransa ya haɗe sauraka zai shiga ƙauye ga dabbobinsu sun rame gonakinsu sun bushe ba kayan amfanin gona kawai ya ce sama ta fito da ta zubo da ruwa dan take sama ya keci da ruwa cike ƙasa fitar da tsirranki ta fitar da tsirinta dabbobinsu su ci su yi bulbul to kaga in aka samu raunin imani shi kenan to ya ce shi ne Allah kuma ga shi sun ga ya yi abin da Allah ne yake musu musamman kuma a ƙauye to zai yi wannan sannan zai kashe raya sai da aljannarsa da wutarsa idan mutum ya zo yana da goshinsa an rubuta kafara wato kafir kowa zai iya duk wani mumini zai karanta ba mai iya karanta sai mumini haka munafiki ba zai iya karanta ba kafiri ba zai iya karanta ba mumini zai karanta sawa'un yana iya karatu ko bai iya karatu da wanda ya iya karatu da wanda bai iya karatu ba zai iya karanta wannan abinda aka rubuta a goshinsa kafara din wanda yake kafiri ko munafiki ko ya iya karatu ba zai iya karanta shi ba Allah zai rufe idansa ba zai gani ba idansa ɗaya ne inda Annabi ce a'war ne wa inna rabbakum laysa bil a'war shi ɗaya gare shi ɗayan a shafa take idan abin nan ɗaya ne amma ɗayan a shafa take ka annaha inaba to kamar inabi haka ba alamar cewa akwai da ido ya mutu a ce kuma kanta ce haka a'a gaba ɗaya gurin gashi nan a lile yake haka amma da ramin kurmin idan sai sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kun ga tun daga nan za mu gane ba ubangijin ku bane ubangijin ku ba ido ɗaya gare shi wasu za su yi zanen dubiyar sai a idan a tsakiya ba a tsakiya yake ba idan sa kamar na mutane ne shi ba mutum ne shi ma cikin ƴaƴan Annabi Adam ne amma dai kurmi ne shi abun a shafi haka haka Allah ya yi halitta sa to Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar hadisin Imran ibn Husayn yake cewa idan mutum ya ji ya bayyana kai ya je gurin da yake idan akwai yadda mutum zai tsere ya gudu kada ya ce yana da imani shi duk bala'in da za a yi zai je ba abin da zai sa ya rudu da ita ce mutum zai fito in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai fito yana jin shi mumini ya zo dujal ya nuna masa abin nan ɗinsa da fa'idansa ko kuma ya nuna masa sihirinsa nan da nan sai ya imani shi wanda ya imani shi yana da aljannarsa da wutarsa wanda ya yi imani da shi ya ce a kai shi aljannata aljannan nan da zai ce a kai shi wuta ce ta Allah wanda ya kuma ce bai imani da shi bai ce a sa shi wuta wannan wutar kuma aljanna ce to saukar Annabi Isa alaihi salam shi ne zai kawo ƙarshen shi zai halaka dujjal wannan shine dujjal da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci al'ummar sa da su nemi tsari da shi mun sani cewa a cikin neman tsari da shi kamar yadda zai faɗa akwai al-isti'ada Allah neman tsari ta hanyar Allah ya tsare mu da shi da zamu yi a sallah kamar yadda zamu faɗa a nan ya fara kawo mana wannan hadisin Abu Darda wanda yana cikin sai Muslim da Musnad Imam Ahmad da Mustakhraj na Abu Awana da Sunan Tirmidhi da Hakim da surwayto hadisin yana nan tafi da yawa yana cewa man hafiza 10 ayat min awwal surati al-kahfi usima min ad-dajjal wanda ya haddace ayoyi 10 na farkon suratul kahfi za a tsare shi daga minar dajjal daga fitinar dajjal a wata ruwaya tana cikin ita ma sai muslim min akhiril kahfi, wanda ya hadace ayoyi goma daga ƙarshen suratul kahfi. Allah zai tsare shi daga fitinar dajjal. Wanda yana daga cikin falalar wasu ayoyi na alqur'ani, wanda kuka sani alqur'ani dukan sai yana da falala. قل بفضل الله وسكت القرآن يكفي، قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرح. هذا القرآن ذكر سفل لاني أما كما جد هكا النبي صلى الله عليه وسلم يا وار وسأيو إذا كتش القرآن يا تعرف الرس فللس أولياء أكب فللس تأسن تزمن توسع القرآن وآية الكرسي مثالي كما كرشان سورة البقرة كما قل هو الله كما قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سورة الكافر سورة تبارك الذي بيده الملك سورة الملك سورة إنه وإن سورة يكون أن صلى الله عليه وسلم يكون فئي وتفل لا أولياء كم ودى أبسل سنة لإتناء القرآن سورة تشكي أخي فرقا سورة الكافر أشان سورة الكافر فرقا سورة الكافر أشان سورة الكافر ما لبس كتير abinda Allah ya sa abinda ya sa wa kila Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa karanta suratul kafi zai tsare mutum, zai masa katanga da kariya, ba shi kariya daga fitinar dajjal. Farkon suratul kafi Allah subhanahu wataala ya yi mana magana fitintinu za su iya samun mutum ya daban-daban ko jarraba ta ainihin azzalimai za su sako mutum gaba su zalincinsa kamar yadda sabul kafi la ya jarrabe su da akan imaninsu ko jarraba ta dukiya sahibul jannatai wanda Allah ya ba shi gonaki guda biyu, kawai Allah ya jarrabe shi da abin da ya shafi ta hanyar dukiya ko jarraba ainihin ta ilimi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba Annabi Musa alaihi salam kisar sadaqa Badr. Ta hanyar ilimi Allah na jarraba mutum ya ba shi ilimi kuma bai ba shi kariya ba har wannan ilimin nashi ya rude shi ya kai shi ga halaka. Allah ya tsare annabawansa daga halaka, ya tsare Annabi Musa alaihi salam. Ko kuma jarraba ta mulki, Allah ya baka mulki, to in Allah subhanahu wataala bai sa maka imani a zuciya ba shikenan sai ka ga mulkin ya halaka ka. Shi yasa Ibrahim kissar Zulkarnain, Allah ya bashi mulkin duniya gabacinta da yammacinta. To kaga waɗannan wasu abubuwa ne da Allah ya kan fitini ɗan adam da su. Idan mutum ya karanta suratul kafi, ya karanta waɗannan ayoyi, ya ga yadda Allah ya kan fitini mutane kuma kare su, to duk wata fitina in ta zo zai nemi kariya ta wajen Allah. Ya san akwai fitina iri-iri a ƙarshen suratul kafi, afa hasiba alladhina ittakhadhu min ibadi awliya min duni awliya inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi liqa'i rabbihim bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma alqiyamati وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذاك جوع أن آيوي قبائي أبني سبحانه وتعالى إلى قبائي تدقى لك الإنسى بطورة الوسط قول أن اسك كافر كان سك لك وسبا ينسى ما لو كان الأمر سبا الله شيء مؤلن سك وأن اسك لك وسبا da suka kafirta suka riƙe wasu bayina ba ni ba suka riƙe su auliya wasu majibinta al'amuransu. Ya ce haƙiƙa mun ta na dawwa kafirai jahannama ta zama ita ce masaukinsu idan masu liyafa. Sai ce hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, ba ma ba ku labarin waɗanda ayyukan suka fi zama taɓewa ba suka zama sun yi asarar aikinsu fiye da kowa. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, wanda ayyukansu ko aikinsu na alkhairi a nan duniya ya ɓace, ko aikin da suka yi a nan ya ɓace, ka neme su ka rasa aiki suke bisa ɓata. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, amma tsammaninsu wani abu suke yi mai kyau. To kaga wanda zai zo ya ga irin waɗannan abubuwa daga dujjal ɗauka, lallai wannan dujjal ba banza ba a yi imani da shi. kaga ya zata cewa abinda zai yi din mai kyau ne, ya ga abinda ya tanadan masa na jin dadi, gashi a ce aje a kai shi sai zata aljanna ce. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. So in ka kana karanta wannan kullum, zaka ba za ka yadda, ba za ka yadda kai aikin da zai tabar da kai ba, musamman ma a can ƙarshen aya Allah, a can ƙarshen surar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya nuna maka cewa duk aikin da za ka yi kai shirka kuma kai ikhlasi a ciki, kai biyayya kai ikhlasi a ciki. Man kana yarju liqa rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. To kana karanta wannan a cikin surar Hud, shi kana fahimtar abinda ta sa gaba, zai zama zuciyarka ta cika da tauhidi, ta cika da ikhlasi, ta cika da sanin Allah. Haka lokacin da zaka fuskanci wannan fitina, zaka fuskanci ta ne cikin kwarin shiri, kana da kyakkyawan tanadi na imani, kana da kyakkyawan tanadi na ma'arifa da ilimi wanda zaka fuskanci fitina da ita. To kamar Imam Nawawi yana ishara cewa waɗannan abubuwan da suke cikin suratul Kahfi din su za su ba wa mutum kariya, inda ke karanta su yana fahimtar su. Ashe kaga anan yana buƙatar ka karanta ka fahimta, ba ka kawai kana karanta amma ba ka san me kake karanta ba. Ka gama karanta suratul Kahfi, an tambaye ka dususu, ba ka iya cewa komai ba, ne me ka karanta, shi kai ne kawai ka karanta kafi. A'a, tunda har malamai suna bayanin cewa abubuwan da surar ta ƙunsa na gargaɗi da jan hankali da nasiha da faɗakarwa da ilmantarwa su ne za su yi maka amfani a lokacin, yayin da za ka fuskanci dujal Allah ya tsare mu gaba ɗaya. To abinda zai amfane ka yayin da kana karanta wannan surar, to za ka samu wannan kariyar ta hanyar waɗannan ma'anonin za su yi ta zuwa maka a cikin zuciya, za su yi ta halarto maka a cikin zuciya. Sannan al-isti'azatu billahi min fitnatihi aqiba at-tashahhul al-akhir min kulli salah. Neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga fitinarsa bayan kowace sallah. Mun karanta a can baya yana da cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyyarsa ta ƙarshe, bayan ya gama salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr وأعوذ بك من فتنة المحيا وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. سمع اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فاللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يا الله إنا نيمنك علينا إذا عذاب القبر. فتنة باوا زي فنسكنت باي متوى باي متوى تنا الفرق تنا عذاب القبر. الله كريمه. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. كتريني لك فتنة المسيح من شافف البركة. المسيح أقول المسيح عيسى عليه السلام. شيكو مجد إن دي ذونا يتاشت البركة شيدا سنتي أقول. جعلني مباركا أينما كنت. إن دي ذونا تو البركة شيدا. Shi kuma wani duk inda ya zauna zai share albarkar. Saboda wannan Masih ne wanda yake tabbatar da albarkar, wannan kuma Masih ne wanda yake shafa albarka. To kaga anan addu'ar sallah, salloli biyar na farilla da mutum zai yi a cikin tahiyyarsa ta ƙarshe, zai shigo da neman tsari daga fitinarsa. Daga wannan yana nuna kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau fitinar dajjal da girma, sai magana azabar kabari zai faɗi shi kuma fitinar dajjal. Ya koyar da mu cewa a sallan mu kullun salloli biyar mu nemi Allah ya tsare mu fitinar dajjal. Wani ce a kiran ahlus sunna a dunkule game da al-masih ad-dajjal, cewa wata halitta ce da Allah ya yi, kuma ɗan adam ne shi ma, ba wai aljani ba ne, ba wata dabba ba ce, ɗan adam ne. Kwai batun malamai da suka yi saboda hadisai da suka zo da yawa, shin dajjal daga baya za a yi shi, za a halitta ko ko a'a Allah ya daɗe da yin shi, ya aje shi a wani guri can sai lokacin bayyana sai fito da shi. Wani akwai doguwar magana da cikin littafin aƙida ake tattaunata da kuma hadisan da suka zo akan wannan, amma dai shi ma yana daga cikin zuriyar Annabi Adam alaihi salam ka akai shi wata duniya daban sannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama hadisi da yawa sun zo sun nuna haka yana daga cikin alamomin tashin alkiyama yana daga cikin abin da wajibi ne a matsayinka na musulmi ka yarda cewa akwai shi kuma akwai lokacin bayyanarsa kuma ga bayanai da suka zo duk da cewa daga baya an samu aqidu da suka rika cewa ƙarya ne ba wani dajjal irin yadda ake suranta shi kuma suka ce ai dajjal din da ake nufi ana nufin wannan al-hadara al-garbiya western civilization wannan ci gaba na dan adam da haka bature ake nufi dajjal saboda shi ne zai kawo abubuwa da suke fitintina dan adam suke raba dan adam da imanin sa suke sa dan adam ya rude ya ga waya ya ga internet ya ga waye saboda ka sai ya rude ya dauka cewa kai bature fa an yi abu abinda bature ba zai iya ba karshe imani da aqidun sa imani da dabi'un sa wasu sai suka mai da cewa wannan shi ne dajjal kaga cewa in ka tattara sifofin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na dajjal ba za su iya bayyana a waɗannan yana da kwana 40 yau ba zai iya shiga Makka da Madina ba zai iya kaza ba bai iya kaza ba zai tashi mutum ya raba shi biyu ya haɗe shi wanda bature ne ta dauka ce guda ya raba shi biyu ya haɗe shi babu to da ire-iren waɗannan in ka haɗa su sai ka cewa wannan tafsirin ba shi ake nufi ba wannan shi ne ƙarshen karatunmu na yau abinda muka yi na daidai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari wanda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya sa ka fahimta bayan Allah ya sa ka